Voices Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum. Barkan ku da asuba. Daga fatar kun wayi gari lafiya. Wannan safiya ta yau Litinin 6 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya. Kamar yadda agogon Najeriya Nijar kamar ke cewa karfe 6 agogon GMT da Ghana karfe 5 kuma a nan gundumar Colombia agogon mu na cewa karfe 1 na tsakiya. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu. Amma kamun ku ji abinda muke tafi da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, jiya Lahadi sojojin kasar Gini sun yi shela ta gidan talabijin na kasar cewa sun yi juyin mulki ma shugaba Alpha Conde. Wani babban jami'i a fadar shugaban Amurka ta White House ya yi alkawari jiya Lahadi cewa Amurka za ta samu hanyar fashe sauran Amurkawan da suka rage daga Afghanistan. Sannan hukumomi a Sudan sun kwace wasu makaman yaki a filin jirgin saman Khartoum da aka zo da su daga kasar Habasha.
Labaran da muke tafi da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A babin rahotanni kuwa za a ji cewar wai ko me ke haddasar da juye-juyen mulkin soji a kasashe masu tasowa.
Kuma shugabanni su adalci kada a gan su suna kwashe kuɗin jama'a suna abin da suke so daga su sai iyalan su waɗanda suke gada shi.
Garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa a arewacin Najeriya ya tashi daga bakon al'amari.
Kan bindiga daɗi sun shigo suna da yawa bisa ma suna da zanen shigar kan sarki. Yara kuma suna nan waje sun gan su suna ɗaukar su sojoji ne masu sinkiri.
Muna tafi da duka waɗannan rahotanni. Bayan nan sai mu kawo muku shirinmu na ciki da gaskiya. Wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma duka mu kai ga waɗannan sai mun ji cikakkun labarin duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Jiya Lahadi sojoji a kasar Gini sun yi shela ta gidan talabijin na kasar cewa sun kama shugaba Alpha Conde. Sun jingine kundin tsarin mulkin kasar, sannan kuma sun rufe kan iyakokin kasar ta sama da kasa. To amma wata takardar bayani daga ma'aikatar tsaron kasar ta ce an fatattaki wasu da suka kai hari kan fadar shugaban kasar a Conakry babban birnin kasar. Zuwa jiya Lahadi dai ba a tabbatar da inda shugaba Conde yake ba. A watan Oktoba shugaba Conde ya ci zaɓe a wa'adi na uku bayan da ya canza kundin tsarin mulkin kasar don ya samu damar sake tsayawa takara. Za a ji ƙarin bayani a rahotanninmu. Wani babban jami'i a fadar shugaban Amurka ta White House ya yi alkawari jiya Lahadi cewa Amurka za ta samu hanyar kwashe sauran Amurkawan da suka rage daga Afghanistan muddin dai suna son ficewa. To amma wani fitaccen ɗan jam'iyyar Republican a kwamitin harkokin waje na majalisar ya ce 'yan tawayen Taliban sun hana fita ƙasar ta filin jirgin saman. Shugaban ma'aikata a fadar White House Ron Klain ya faɗa a shirin State of the Union na kafar labarai ta CNN cewa jami'an Amurka sun yi imanin cewa har yanzu akwai Amurkawa wajen 100 a Afghanistan. Bayan kusan mako guda da janyewar sojojin Amurka daga kasar, bayan kusan shekaru 20 da suka shafe suna yakar 'yan ta'addar Al-Qaida da Taliban. Za mu samu hanyar fitar da su muddin suna son barin kasar, a cewar Klain, watakila ta wajen maido da zirga-zirgar jiragen sama a Qatar. Bugu da ƙari, in ji shi, Amurka za ta yi kokarin taimaka ma 'yan kasar Afghanistan da suka taimaka mata su tsere daga kasar da kuma rayuwa karkashin tsari irin na Taliban. Jiya Lahadi, dubun dubatan manoma sun hallara a Uttar Pradesh, jihar da tafi kowace yawan jama'a a India, a wani gangami wanda shine ma yafi duk sauran girma. A ci gaba da zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi ta bukatar gwamnatin shugaba Narendra Modi ta soke wasu dokoki uku na noma. Manoma sama da 500 ne suka halarci gangamin a birnin Muzaffarnagar a cewar hukumar 'yan sandan yankin. Wannan zanga-zanga da aka yi a Uttar Pradesh, wadda jiha ce da ta shahara a harkar noma, kuma mai dauke da mutane miliyan 240, za ta kara karfi ma zanga-zangar da ake yi tuntuni, a cewar Rakesh Takait, wani fitaccen jagoran manoma.
Yan labaran duniya kashi na farko kenan, amma kamar mu kai ga kashi na biyu, bar mu fara da rahotanmu na farko. Tun bayan samun rahotanni da ke nuni da cewar an hamfarar da gwamnatin shugaban jamhuriyar Guinea Alpha Condé a wani juyin mulki na soji, masana ke ganin cewar ana iya ci gaba da samun ire-iren waɗannan aika-aikar muddin shugabanni za su ci gaba da darewa kan karagan mulki ba tare da waiwaye ba. Malam Nasiru Zahraddin, masani akan siyasar nahiyar Afirka, ya yi mun karin haske inda yake cewa
ita dai kasar Guinea kasa ce da kasashe shida suka cewaye ta, ciki har da Guinea-Bissau da Senegal su Liberia da Sierra Leone da Cote d'Ivoire da kuma Mali, wadda ita ce kasar da bayan nan aka juya mulki a kasar, kuma wannan juyin mulki an yi tun da Allah waje da shi. Amma idan ka duba me yake kaji mulkin nan ne, su dai dalilan da waɗannan sojoji na shi Guinea suka bayar yanzu, wanda shi shugaban da yake jan wannan kungiya kanan Mamadi ya faɗa, shi ne akwai cin hanci, akwai rashawa, akwai talauci wanda ka tutu a ƙasar. To kaga maganar dai ta zalunci ce, kuma ƙasar nan ta Guinea kada ka mance shugaban ƙasar nan Alpha Condé wanda aka tumɓuke yau shekarunsa 82 da haihuwa, kuma ya rike ƙasar kam. Sannan kwanan baya ya ƙara cewa sai ya ci zaɓe, aka yi zaɓe karo na uku, wanda kaga an yi zanga-zanga da ta jawo aka karkashe mutane da yawa a cikin ƙasar Guinea, a ƙasar da take da mutum kamar miliyan 13. To kaga ire-iren waɗannan abubuwan na makalewa mulki a ki sauka, lokaci ya yi ka sauka ba, kuma ba a ganin wani abu. Tun da ya hau babu wani ci gaba da aka samu a Guinea. Karkamance ƙasa ce da ta samu shugaba kamar Sekou Toure, wanda yana cikin hanyar shugabannin da suka bi kowanne kwarjini a Afirka, kuma Guinea nan ita ta fara ba da ma sakatare janar na ƙungiyar haɗakan ƙasashen Afirka a lokacin ana kiransa Diallo Terry. To kaga ƙasa ce da aka yarda da ita, ya kamata a ce ta ba da shugabanci na wannan harkar demokaradiyya.
Idan aka duba za a ga kasashe da suka ci gaba a faɗin duniya, za a ga cewar magana da ta shafi ɗarewa akan mulki na tsawon lokaci ba abu ne da ya fi damuwarsu ba, amma za a ga cewar mafi akasarin kasashe na nahiyar Afirka wannan shine abu da ya zama ruwan dare. Ana iya cewa wannan yana daga cikin ummul haba'isin koma baya ga tattalin arziki da duk wani abu a kasashen nan na Afirka kenan.
Wani da gaske mutane sun ɗauka, wato idan nasu ya samu mulki a Afirka shi kenan can ma kan sai tukunyarsu za su wanke su fara girki su dage-dage. Amma kaga a ƙasashen yammacin duniya ba haka ba ne, za ka kula cewa ƙabilanci ma kansa yana da wato tushe a cikin wannan tsari da ake ciki. Ka dubi ta kanta ƙasar Guinea ɗin, ba ka ga cewa ƙabilar ta fi kowace yawa a ƙasar Guinea su ne su. Kuma duk wanda waɗannan sun su suka ɗaure jirgi da Allah a sojiri ko a siyasa, kan da an gwada duk mun gani su ne suke cin zaɓe, su suke mulki yadda suka ga dama. Kuma duk wanda kaga an tunkuɗe kamar shi Dadis Kamara, wanda ya fito daga wata ƙabila wadda ba ta da yawa, saboda haka bai yi ƙarko ba a cikin mulki. To wannan shi ne na ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo matsala a Afirka, ƙabilancin nan. irin wannan abin ya kamata shugabanni su rika tsinsawa mutane kishin kasa da san kasa su idan aka yi haka ya kace za a warware dadan marina kuma shugabanni su adalci adalci kada a gansu kina kwashe kudin jama'a suna abin da suke so daga su sai iyalan su sai wanda suke yarda da shi
Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu
To Yusuf hukumomi a Sudan sun kwace wasu makaman yaki a filin jirgin saman Khartoum da aka zo da su daga kasar Habasha a cewar kafan labaran gwamnati makaman waɗanda aka kwace da tsakar daren shekaran jiya Asabar sun zo ne a wani jirgin saman fasinjan Habasha wanda dan haka aka shiga bincike nan da nan a cewar kamfanin dillancin labaran Sudan Suna hukumomi a kasar Libya sun saki Sa'adi Gaddafi wani dan tsohon shugaba Muammar Gaddafi wanda aka hambarar aka kuma kashe a boren da aka yi a shekara ta 2011 a cewar wata majiyar gwamnati da kuma gwamnatin hadin kan kasa jiya Lahadi Sa'adi Gaddafi ya gudu zuwa jamhuriyar Niger yayin boren wanda ya samu goyen bayan NATO to amma sai aka maida shi Libya a shekara ta 2014 inda aka jefa shi kurkuku a birnin Tripoli tun sannan tuni dai ya tafi Istanbul ta wani jirgin sama a cewar majiyoyin gwamnati dan takarar shugaban kasar Jamus mai tsaka-tsakin ra'ayin sassauci Olaf Scholz da fafutukar zama shugaban wannan kasa mafi karfin tattalin arziki a Turai a wata hadaka da jam'iyyar Greens ta masu ra'ayin sassauci ko da yake kuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa yana bukatar wata jam'iyya ta uku kafin ya iya samun adadin rinjayen da ake bukata a majalisar dokoki Sukov da jam'iyyar su ta SPD sun sha gaban jam'iyya mai ra'ayin riƙau ta su waziriya Angela Merkel da maki biyar gabanin babban zaben da za a yi ranar 26 ga watan Satumba wanda ke nuna alamar za a samu zabi iri-iri na hadaka wanda kuma kamar kullun zai kasance da sarkakiya zan so in yi mulki tare da yan jam'iyyar Greens abinda Scholz ya gaya ma jaridar Tagesspiegel jiya Lahadi kenan ya kara da cewa akwai wurare da dama da manufofin jam'iyyun biyu suka yi muwafaka a ƙarshe wani harin bom na kunar bakin wake da aka kai a lardin Baluchistan na kudu maso yammacin kasar Pakistan jiya Lahadi ya hallaka sojoji akalla hudu ya kuma raunta ta wasu 18 'yan sanda sun ce maharin wanda ke bisa babur ya auna wani taron jami'an tsaro ne na musamman a wani wurin bincike da ke Kweta headquarters lardin babban jami'in 'yan sandan lardin Azam Akram ya ce masu bincike sun gano sassan jikin maharin sun kuma ce waɗanda suka samu raunukan na cikin mawuyacin hali
labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma sai rahotanmu na gaba ayyukan yan fashin daji a yankin arewacin Najeriya na ƙara shigewa cikin lissafi don kuwa yanzu haka an kai wani mataki da al'ummar yankin ke bacci da ido ɗaya don rashin tabbas akan rayukansu dukiyoyinsu da ma makomar gobe kuwa ƙarshen makon nan yan fashin dajin sun yi awon gaba da wani basarake wanda ba a san halin da yake ciki ba a yanzu wakilinmu a jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari ya binciki halin da ake ciki a jihar a wannan rahoto da ya hada muna
wasu ɗan bindiga sun yi awon gaba da wani babban basaraken wawa da ke yankin karamar hukumar Bargu ta jihar Niger Nigeria bayanai dai sun nuna cewa ƴan bindigar akan babura sun kutsa kai gidan sarkin wawa din ne Dr. Mahmud Ahmed Aliyu da misalin karfe 8:30 na daren Asabar a daidai lokacin da ake gudanar da wasu bukukuwa a kofar gidan sarkin kamar yadda katukan wawa Ayuba Ahmed wanda kuma kane ne ga sarkin wawan ya mun karin bayani
ƴan bindiga dadi sun shigo suna da yawa bisa mashina da zanen shegar kan sarki yara kuma suna nan waje sun gansu suna daukar su ko su sojoji ne masu sinkiri daga nan suka fada sarki sarkin ma yana fada da wasu mutane su biyu suna tsira sai su shiga kawai shigan su suka daga bindiga cewa ya tashi ya za tashi kuma suka jawo su ya gode ya hawo mashin
kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga rundunar yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari amma dai gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da sace basaraken sai dai ta ce ba ta da cikakken bayani akan lamarin inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matale
ba mu da wani karin haske da kila abin da ya wuce abin da kuka ji cewa an dauke shi jira da dare kuma muna ganin yan ta'adda ne suka tafi da shi kuma a gwamnatance ba wani abin da za mu ci sai dai kokarin da muke da za a kwato shi da kuma cikin lokaci kuma cikin koshin lafiya
a can karamar hukumar Shirora ma dai bayanai sun nuna cewa an yi arangama a tsakanin yan bindigar da kuma gamayyar jami'an tsaro kamar yadda wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunansa ya yi ƙarin bayani
suka tsallaka zuwa wani gari zuwa magani to daga nan ma'aikatan tsaro da yan sa kai suka bi suka same su wanda an yi artabu tsakanin su sun yi kokarin su bude ma jami'an tsaro da yan sa kai din wuta su kuma suka mai da martani cikin iko Allah kuma Allah ya ba su yan sa kai da jami'an tsaro din nasara sun kashe yan bindiga da yawa sosai za su kai zuwa 30 zuwa 40
to sakataren gwamnatin jihar Niger ya tabbatar da al'amarin sai dai ya ce ba su da adadin yawan mutanen da aka kashe sai dai nan gaba za su yi karin bayani
ba mu samu cikakken bayani ba ko mutane nawa ne aka kashe ko kuma suka ja kai marauni amma idan muka samu cikakken bayani wanda yake jama'an tsaro za su ƙara bincika su ci har mu ƙara ba da bayani
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to Allah subhanahu wataala ya kawo muna mafita baki daya har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma ga ciyaman da shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya da ya saba bin kadin mutanen da aka danne wa haƙƙinsu yaƙi da cin hanci gano masu danna gadon marayu da dai sauransu a yau za mu duba ƙorafin wani bawan Allah da ya zargi masarautar muri da yunkurin ƙwace masa fili ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfi Hashim Gumel a sabon shirin zamu shiga jihar Taraba ne a wani waje da ake kira Sabiri cikin Iware dake yankin Arɗakola maikiyayi ko manomi Malam Sani Salihu ya ce ya mallaki babbar gona kuma keken fili da ya saya a can Sabiri amma bayan shekaru 29 ya ce wasu sun kulla masa shayar har mai martaba sarkin Muri ya ce tashi daga filin kazalika waɗanda yake zargin sun ce filin na sarkin Muri ne Alhaji Abbas Tafida wannan batu ya kai ga gurfana gaban kotu da ofishin yan sanda har ma an taba tura Malam Sani gidan yari a halin yanzu dai Malam Sani Salihu ya ce rayuwarsa na cikin hatsari daga masu kin jininsa ta bangaren filin da ya mallaka da kuma barayen mutane da ya shelanta aka kama daga bisani aka sake su kan batun filin mun tattauna da sakataren masarautar Muri Alhaji Usman Sa'idu Gasor wanda insha Allahu za mu kawo muku ita bayan mun fara da sauraron korafi daga bakin mai shi
ni ne Malam Sani Salihu wanda nake zama a Sabiri a ran jihar Yalingo haka kana ji na
eh muna ji to me ya faru me kake so a wannan shiri na ciki da gaskiya ya sani
ni Malam Sani Salihu ina zaune a Sabiri tun shekara 29 yau tun da na dawo wuri na sauka a wuri kwana shekara 29 kana ji na
eh muna ji kai mai kiwon shanu ne ko kawai noma kake mai kike a wajen
ni mai kiwo ne tare da noma ina da dan shanu na dan kadan daidai gwalgwado na samu filin daji don asalin wurin filanin da suke zaune a wajen kai dan fada da mumuyawa taron da suka wuce kamar yanda na gaya maka bana shekara 29 kowa ya gudu a wurin babu kowa a waje sai nazo na sauka da kayana a cikin wani dan tsauyen da ake kira Kajiwar na samu sarkin garin ana kiran sa Ardo Manga da kayana sai ya saukar da ni sai na ce mashi ni daga Abuja na dawo nan ina nake zan samu wuri inda zan samu in zauna ba tare da wani dan matsala a wajen ba babu barna sai ya ce man to ga dan gefen Sibire nan an yi fada Fulani da Mumuyawa kowa ya gudu wuri yanzu babu kowa sai na zo na duba na ga wuri ya yi mani sai na sauka sai wani mutum mai suna Joro Dajo Mumuye ne ya zo ya ce man da nan filayen nan na kakanni su ne su suke da a zama a wuri sai to yanzu ga shi wurin kuma daji ne na ga ba alaman noma a takaice ya fi shekara 10 ba a yi aiki a nan ba wasu wuri kam ma ba zan iya ƙidaya ba itatuwan nan kamar ma ba a taɓa aiki a wurin ba sai ya ce haka ne amma da can kakannin su suna nan a zama a wurin nan na ce to shi kenan ni ba na son fitina tun da haka ne yanzu tun da wuraren ku ne me kake so sai ce in zan saya zai sayar man sai na je a sayar man sai ya sayar man da wurin inda nake zaune yana da dan fadi akan kuɗi 50,000 a wannan lokaci
daga baya kamar Alhaji Sani naira 50,000 kamar shekara 29 da suka wuce yanzu a lokacin shanu ka sayar ko me kai ka samu waɗannan kuɗin da ka bayar
shanu na sayar
kamar shanu nawa ka sayar a lokacin
na sai da shanu 2 ina nan ina zaune a wuri zama ya yi
rubuta wata takarda da shi ta yarjejeniyar ka sai wajen ko kawai kuɗi ka bashi shi kenan ya ce ma ya sayar maka
kuɗi na bashi ya rubuta takarda ya sayar man
takarda tana nan yanzu haka
takardan tana nan
to muna jin ka sai me ya faru
sai na dan zauna wasu shekaru na manta kamar shekaru nawa amma yanzu shekaru 8 wanda suka wuce zuwa 9 sai ya sake sayar man da wasu wurin ya yi faɗi sosai daga kudu da ni iyakan Burtolin shanu daga arewa da ni iyakan Kori duka muka sace a rubuce yamma iyakan wasu falale wato falale irin duwatsun nan wanda ake sanya wani abu irin rogo ko kuma dawa za a buga haka su ne falale yamma kenan yamma da wani duje don gidana yana rungume da wani duje shi kenan gabas kuma iyakan wani duje kuma yana da nisa wurin aƙalla zai kai kaman mil daya gabas da yamma duka muka sace a rubuce ya sayar man akan kuɗi 130,000 shi kenan sai wani mutum mai suna Marco Sanya
ina zuwa kafin mu ci gaba shi wannan mai ma suna wanda har waye kace shi mutumin Mumuye da ya sayar ma wannan waje
Joro Dajo
Joro Gajo Gajo
Dajo Dajo
Dajo to a ina yake da zama shi ma
Mumuye ne
shi ma gidansa yana wannan dajin ne
gidansa yana nan arewa da ni maso gabas gefe wani babban duje kusa da Kori
shikenan muna ji sai me ya faru
ina zaune a bana ba hawa ba sauka ba ban taba gardama da kowa ba lokacin da ya sayar man nan din sai ya man alkawari yake don Allah duk wani wanda ya zo ya sauka kusa da ni in sanar masa in dai a cikin filinsa ne ya nuna man daga wuri kaza duk na sani ni kuma yanzu ga wurin da ya sayar man shi kenan sai na ce to na yarda to ina zaune sai wani mutum mai suna Umaru Kona na zauna ba a kamar shekara 15 wanda suka wuce Umaru Kona ya zo ya ce ai sarki ya saya wa'annan filaye gona kansa ne na ce to ni kan ban sani ba domin na riga na saya wurin nan na biya
wani sarki ne ya faɗi wannan maganar
Umaru Kona ya fada ma wannan magana. Umaru Kona mai gadi ne, mai gadin gonan sarkin yalingo mai suna Abbas Ridda Tafida.
Sarkin Muri kenan na yanzu?
Sarkin Muri.
Babban sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida.
Shi fa.
To ina ji sai me faru?
Sai na je to ni wannan wuri kafin ma in san sarki na kai shekara 15 anan ban san kowa ba. To ana nan ana wannan abu sai na tambayi wani mummuye mai suna wanda ya taba yin local government chairman local government mai suna Filimon. Sai na ce nan wuraren nan na tsaya na biya amma ga Umaru Kona yana cewa filayen nan wai na sarki a bari. Sai ya ce a ni na sayar maki lokacin da nike neman chairman local government amma ba inda kake ba can kudu da kai janifa kudu maso yamma saboda haka gidanka baya cikin inda sarki ya tsaya haka ne. Shikenan daga nan ba hawa ba sauka sai wani makofi na can kudu da ni gefen Burtoli daga kudu da Burtoli yake da zama mai suna Tambai. Sai ya zo ya gaya mai cewa Umaru Kona ya ce mashi gobe sarki yana so ya gamu mu Filani area nan amma wuraren yana da ɗan nisa da faɗi inda muke da zama. Sai na ce to da safiya ya yi sai na zo na ɗauki wasu mutane sai muka tafi da muka je fada da wasu Filani mun kai kaman kimani 40 haka da wannan mai gadi mai suna Umaru Kona. Shikenan sai ya kai mu gaban sarki a cikin falonsa. Sarki madadi ya ce mamu marahaba ko kuma daga ina kuke. Sai ce komi ba. Sai ce ina mai gidan kwano. Ina mai gidan kwano. Ranka da dai kana ji na?
Ina jinka sosai.
Madalla. Sai na fahimta a wannan area ba wani mai gidan kwano banda ni. Sai na ce ni ne ranka da dai. Sai ya ce man kai ne abokin Marko Sanya. Na ce sai ya ce kai munafuki ne. Munafuki maza ka cika barman wuri maza ka barman nan ka je ka bara kwanonka ka san inda kai. Shikenan kai ya jaddada yana fada yana maimaitawa. Ni kuma sai na kasa hakuri sai na ce maki ranka da dare ni in ba a matsayinka na sarki na siket ko soja ba zai ma wannan abu. Sai na ga ya kama gaba ya yi shiri. Sai ya dubi wa'annan Fulani makwabta na da mai gadi sai ce masu kuɗa inda kuka yi kuɗa ku bar ma wuri.
Saboda karancin lokaci idan Allah ya yi mako mai zuwa za mu ci gaba da sauraron abin da ya faru bayan da mai martaba sarkin Muri ya kori bakin da ya gayyato sai a karance da mu. Yanzu a madadin duk wanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasira da Meli Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisan Fili Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Lahadi, sojojin kasar Gini sun yi shela ta gidan talabijin na kasar cewa sun yi juyin mulki ma shugaba Alpha Conde. Wani babban jami'i a fadar shugaban Amurka ta White House ya yi alkawari jiya Lahadi cewa Amurka za ta samu hanyar kwashe sauran Amurkawan da suka rage daga Afghanistan. Sannan hukumomi a Sudan sun kwace wasu makaman yaki a filin jirgin saman Khartoum da aka zo da su daga kasar Habasha.
Masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu da wannan subuhin taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na hantsi za ku ji saura bukan aikinmu dauke da wasu rahotanni. Kada kuma ku manta za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma bibiyar shafukanmu na yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da dumdumansu. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Jumbe Hamza. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku ne lafiya kuma mu tashi lafiya bis salama.